Mai saurare barkanmu da warhaka, sunana Muslim Muhammad Yusuf daga nan Media Trust. Yau ce ranar 1 ga watan Mayu, wadda aka ware a Najeriya da wasu sassan duniya domin jinjina ga rawar da ma'aikata ke takawa wajen ci gaban ƙasa. Hasali ma har hutu akan bayar a wannan rana don ma'aikata su ji daɗin wannan biki. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Yayin da 'yan Najeriya da dama ke kuka da halin da aka shiga na ƙuncin rayuwa, ma'aikata na kan gaba wajen bayyana yadda suka ce suna ta gayyara kuma aikin ba riba idan aka duba ta wani ɓangaren. An yi ta samun takun saka tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago da gwamnati kan walwalar ma'aikata musamman na gwamnati. Don haka a wannan rana sun yi kasake domin jin ko za a yi musu wani albishir. Shirin daga Laraba na wannan makon zai duba akan wannan batu. Ma'aikatan da muka zanta da su sun shaida mana yadda rayuwa ta kasance musu a kwanaki 365 da suka gabata. Da fatan da suke da shi a wannan rana.
Ni ɗan jihar Yobe ne, matsayina na ma'aikaci wanda kuma nake tare da ma'aikatan gwamnati yau da gobe. Yadda rayuwa ta kasance a cikin shekara ɗayan nan, an shiga rayuwa na ƙunci, rayuwa na rashin daɗi, rayuwa na halin ƙaƙani-ƙayi. Sakamakon yau an waye gari, ko da salarin ka naira 100,000 ne da matarka ɗaya, ko da kuma ko da ɗaya, to yakan iya zama wani abu ne na ɗawainiya wanda baya iya satisfying din ɗinka. Sakamakon hauhawan farashin kayan masarufi wanda ya kama shinkafa, wake da duk wasu nau'in abubuwa da ake dafawa on daily basis na yau da kullum. Gaskiya an shiga cikin wani mawuyacin hali wanda yanzu aikin gwamnati ya zama ba komai ba, ko kuma ce gaba ɗaya wasu wanda salarinsu ma bai kai wannan ɗarin da na ambata ba, za ga ana gama wato shi watan da ainihin bashi.
To a matsayina dai na ma'aikaciya a cikin wannan shekaran dai za mu ci mun gode ma Allah, amma yanzu dai aiki ma ya zama ƙalubale. Sai dai mutum ya ce dai kawai ya fi zaman gidan shi ne kawai, amma dai gaskiya kusan albashinka duk tafiya yake a kuɗin mota. Sannan kuma ga challenges in rayuwa kala-kala da suke tasowa. Yanzu kullum ana ta neman, ba ma labarin ka ce za ka je wurin aiki ka ci abinci, kuɗin mota ya riga ƙarar da wannan ɗin albashin. So muna neman gwamnati ta mana ko ta taimaka ko ta yi wani abu akan dai wannan lamar.
A matsayina na ma'aikaci a cikin wannan shekarar, mun shiga wani irin yanayi na rayuwa wadda aikin ba zai iya ciyar da iyalan, ya ciyarwa ma kenan, abarzancin wasu abubuwan haka na makaranta, karatun yara da sauransu a gefe. Ba zai maka karatun makarantar yara kuma ya ci da kai ya sha da kai ba, saboda yanayin yadda farashin abubuwa a cikin wannan shekarar suka yi ta tashi, suka yi ta ninninkawa, suka yi ta ninninkawa. Sai kuma tambayar ka ta biyu da kake cewa me ya kamata gwamnati ta yi don inganta rayuwar ma'aikaci. Abu guda ɗaya ne ya kamata a ce gwamnati tana dubawa duk bayan lokaci, ba ma wai sai wannan ba, duk bayan wata shida haka, ko kuma bayan shekara ɗaya, ko bayan wata uku, ya kamata gwamnati tana dubawa ta gani ta ga cewa shin menene yake tafiya daidai da wannan lokacin. Sai ya zama a kimanta albashin ma'aikaci, ya zama ana ƙara shi lokaci bayan lokaci.
Tunda dai muka fara aiki a ranakun ma'aikata na da, mukan ɗan sa farin ciki da murna a cikin al'amura cewa ranar ma'aikata rana ce wadda ma'aikaci zai ɗan samu dama ya zaga gari ya ga shugabansa, ya yi murna da farin ciki cewa wannan rana ta zo, kuma ya ɗan huta ya shakata. Amma wannan karan kau, ban tsammanin wannan farin cikin da ake waɗannan ranar ma'aikatan idan yana zuwa, ban tsammanin farin cikin nan za a gama da shi ba, saboda komai na al'amura na rayuwa ya yi tsada. Tunda wannan gwamnatin ta hau, za mu ce ta lasa mana zuma, sannan kuma ta janye zuma ga mu ma'aikata. Ta lasa mana zuma, idan muka ce ta lasa mana zuma, wasu 'yan alawan za aka bada na 'yan wata shida-shida, lokutan nan gaskiya ma'aikata an yi farin ciki don ya toshe ramuka sosai na wannan tsadar rayuwa, sai kuma aka zo aka janye su. To muna fata cewa nan gaba gwamnati wannan zuma da ta lasa mana, ta bar mana zuman dai ko da kaɗan-kaɗan ne ma ta lasawa. Babu abin da ke ci shi ma ma'aikaci to a ƙwarya kaman kudaden mai da aka ƙara duk inda zaka a mota tsada abinci in ka shiga kasuwa tsada in kai mun masu saidawa magana su ce ai kudin mai ne yayi sama ko su ce dala 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 to ita wagar dala muna roƙon Allah dai wannan gwamnatin dai ta duba ta sako da wannan dala sannan kuma muga impact din sakowa da wannan dala akan al'amuran tsadar rayuwa
ga wani malamin makaranta da yace a tsakanin ma'aikata suna daga cikin waɗanda suka fi kowa jigata ko da yake a rayuwa yanzu ba komai za a iya bada labari ba
gaskiya gaskiya ni ma'aikacin gwamnati ne amma gaskiya ma'aikacin gwamnati ba su jin dadi gaskiya ba zan boye maka wannan alamarin babu dadi wai a ciwo mi wani irin workers day ake celebrating workers day din da ma'aikata suna shan wahala albashin mutun yanzu wallahi yanayin yanda kasan yake yanzu yanda kasan komai yana tsada ina workers zai samu kudin yazo ya albashin shi yazo ya siya mishi abincin ci no ni minimum wage achi 30,000 ko 33,000 ne to abubuwan ma in fact buhun shinkafa ma nawa ne ma yanzu buhun shinkafa ta fi minimum wage ga ya maka to ni workers yanzu ma ina ji wai ana cewa za ba za ma increasing ba za ma ba san zai turanin da za a sa minimum wage ba ko nawa ne ma boy gwamnati da labor ba su haɗu ba su yadda ba labor na proposing 500 something thousand gwamnati yanzu Allah ya san abin da suke proposing duk in bari in gaya maka yanzu ma kai ma'aikacin gwamnati ne ka samu abinci ka ci ka gode ma Allah because rayuwar ne ta yi tsada the economy is very hard habada Allah gaskiya ma'aikatan civil servant ko ma'aikatan gwamnatin Najeriya ba su jin daɗi ka je wani kasashe kaga inda ake treating civil servants the daraja the respect amma ba nan Nigeria ba gaskiya we are very ashamed of this yanzu kaje ka siya shinkafa mutu daya aje ana ce maka 17 ko 2000 mutu daya ba kun bai fi ba haka ba haba a kalla yanzu ma pure water da muke siya naira 5 da yanzu pure water anan inda nake ma nan 50 ne kwara daya ma'aikata su dinga kashe wannan ne ake kira monkey day work babun the chop ma'aikatan ne mu ne yan civil servant mu muke shan wahala mu ne nan daga safiya zuwa dare muna aiki wayaci wai dan ai welfare din ma'aikata a bamu abu mu da mu ma zamu ji dadin mu mu taimaka ma iyalin mu da iyayen mu da yan uwan mu a suna ta deliberating kai mallan gaskiya workers a Najeriya suna shan jinjiki most especially federal government in fact civil servants karance ma federal government workers civil servants muna jin jiki a kasan nan wa uba ma sai ma kaje private sector uga ni dai gaskiya I'm not happy bana jin dadi akan yanda ake tarci ma'aikata a Nigeria most especially civil servants mu zama bayi kenan mu dai roƙon Allah muke Allah sa mu dace Allah kawo mana sauki a rayuwa.
Ma'aikatan da suka yi wa gwamnati hidima da dadewa kuma suka shiga layin yan fansho suna cikin waɗanda suke sa ran a rika duba lamarin su. Amma a cewar wannan ma'aikacin su kan ba ma a batun su.
Sunana Sallama ce kawo Kaduna. To Malam Muslim a halin gaskiya a tsakanin a yanzu halin da muke ciki gaskiya fi sirrin lahi gwamnati ba ta da niyyar taimakon ma'aikaci a yanzu ya ritaya. Saboda na farko dai ni nayi aiki barkatai. Nayi teaching da rain teaching na kashi ne da kada na koma local government daga nan din shekara wajen kusan 30 to shekaru a kai na hannun rakaya to wallahi a yanzu nan nake ga maka ni a matsayina ma'aikaci din shekara wajen 30 ya cancanta wai a bani hakkoki na har yanzu shekara 9 ko kuma zan ce shekara kusan 10 ba haƙƙi na in ta kan jantila har yanzu to ina ga har yanzu mu yaran nan yanzu ko kuma wanda suke aiki a yanzu su zo ci aiki ba ba su haƙƙi su ba ga su nan barkati suna da yawa
kamar to a yanzu wani hali kake ciki kana wani aiki ne ko kuma yaya
to ni ba wani aikin da yake ya ga kawai in kama buga-buga na kawai je kadan je mu ga dan gaji na in dawo domin in ce da iyali na saboda in kare mutum ta ba yana ji gidan kowa ba in dan yi a tarba dina in kanci ba shi dina in je buga-buga na dare in dawo ba sai kan ba sai an ji murya ta ba a yanzu
to amma yanzu me kake ganin gwamnati ya kamata ta yi idan tana so ta dadada wa mutane irin ku
to a halin gaskiya gwamnati ya kamata ita mu shugabannin mu gaskiya ba su tausayi ne kawai a takaice inda suna da tausayi da za su tsaya su duba haƙƙin ma'aikacin ne ya shekara da shekaru yana aiki ya kamata su zauna su tattauna akai shin menene haƙƙin nan da ka gama da kadanni a ce wata ɗaya an sallame ka an baka haƙoƙinka kana karɓar ɗan fansho din da za ka gudu tun da za a ce maka muka je fansho an zaɓa sun kula muka je a nan baka abin da za ka ci shi ko in ta tabbata din duka za ka je ka ɗan yi dindin ka ɗan yi wasu ko kan ka yi kasuwanci ka je ka ɗan kasuwanci a yanzu ya kamata gwamnati ta yi tunanin wannan ta taimaka sai kokari taimakawa ma'aikacin yi ma'aikata a yanzu dai su ma'aikata nake ki ake su nake tausayawa ba yanzu ba a yanzu nan nake ga maka a halin a yanzu duk wani ma'aikaci nake ga maka ban ciro kowa hula ba daga farin gama har local government state kowa yana tunanin wannan yana tunanin idan ya bari ma shin yaya haƙƙin shi ma zai fito kaya ta wata hanyar bai a shekara 5 6 7 8 9 10 wallahi a yanzu aka akwai shekara 15 ba su karɓi kuɗi ba kuwa shin wannan aiki wannan irin abubuwa ne wannan su ko gwamnatin sun sani ba sani ba
shugabanni talakan ku bai zamanto bawa ba rayuwa tai tsada matan ƙasa na kokawa shugabanni talakan ku bai zamanto bawa ba rayuwa tai tsada matan ƙasa na kokawa bisa kima da girmama wa zan yi tunatarwa shugabanni ba bakar magana ba habaici ba kuma rainawa shugabanni na mutane shugabanni ya aka haihu a ragaya muna yin tambaya ne shugabanni kuna inuwa mu muna cikin rana tsubunne shugabanni tunda tsadar rayuwa tana azabtar da mutane shugabanni yanzu mai shi marashi batun sa tashi na dala ne shugabanni yau abinci sau uku cin sa ya gagara mutane shugabanni bukatar talaka samu tsaro rayukanmu ayyo karewa shugabanni ilimi harkar lafiyarmu ay ingantawa shugabanni talakawa
kamar yadda muka fada a farkon shirin an sha kai ruwa ranar tsakanin hukumomi da kungiyoyin kwadago akan walwalar ma'aikata a wasu lokutan dai kwalliya ga alama ba ta biyan kuɗin sabulu wai shin yaushe ba fitikar za ta zo ƙarshe Kamar Nasir Kabiru sakataren tsare-tsare na ƙasa ne a kungiyar kwadago ta Nigeria NLC.
To magana ta gaskiya rayuwar ma'aikata a Nigeria kusan sai mu ce ana cikin ala haula wala quwwata ne. Rayuwa ne wanda babu wato me yake da suna wato walwala a ciki banda azaba da ƙuba da ma'aikatan Nigeria suke ciki.
Kamar za a iya cewa zuwa yanzu me za a iya cewa wadda gwamnati ta yi muku na katabus ko kuma ma'aikata aka yi musu na katabus da za a iya cewa abin a zo a gani ne?
Babu wani abin a zo a gani da gwamnatin Nigeria ta wa ma'aikatan Nigeria tunda ta hau banda azaba ko in ce maka da matsala da ta jawo tun daga hawanta zuwa yanzu duk da ma'aikata suna fama da rashin wato albashi mai kyau. Inda muke fafatawa da gwamnati sai gashi nan ran da wannan ita gwamnati ta shigo sai ta sake gallaza ma'aikata da maganan ƙarin wato mafi kankantan wato a cire tallafi da ta yi da kuma rashin wato kula da walwala da kuma ƙare-ƙaren wutar lantarki da kuma tsadar rayuwa na abinci da shauransu da aka jefa ma'aikatan Najeriya a ciki. Saboda haka babu wani alfanu ko kuma ce maka har yanzu mu ba mu gani a ƙasa ba tunda ita wannan gwamnati ta shigo.
Kamar za a iya cewa a fannin ma'aikatu wasu ɓangarori ne kuka yi nazari na cewa waɗanda sun fi ko'ina shan wahala?
Ai kusan sai in ce maka gaba ɗaya ma'aikatan Najeriya sun fi kowa shan wahala. Babu wani ɓangare da muka ware tunda wannan tsadar rayuwar ya shafi duk wani ma'aikaci ne. Da ma waɗanda ba su aikin wayaya ma shi ma'aikacin ya ƙare balle a ce maka waɗanda suka yi ritaya ko kuma suke jiran wato haƙoƙinsu ko kuma waɗanda ba kwata-kwata ba su aikin saboda haka ba mu ware kowa ba a ciki wannan tsadar rayuwar gaba ɗaya ne kuma ƙuncin rayuwar nan kowa ne yake cikinta.
Yanzu kamar za a iya cewa huta ɓangaren ku wani ƙoƙari kuke ganin na ganin an share wa ma'aikata kokensu musamman halin da suke ciki?
To magana ta gaskiya shine kamar yadda muka sha faɗa magana ita kanta janye tallafin nan da aka yi muna nan muna ta adawa da shi wanda har yanzu mun nuna fushinmu a kai kuma bamu yadda ba kuma bancin haka maganan tsadar rayuwar nan da maganan haraji da shauransu wanda har yanzu ita bamu gamsu da shi ba. Kafin ma a zo maganan wato ƙarin albashi duk da in 'yan Najeriya za su gani mun faɗa kuma mun ce mu a ƙungiyance shi mai girma wato shugaban wannan ƙungiya wato Joe Ajaero ya riga sanarwa 'yan Najeriya mu mafi ƙanƙantan albashi muna neman 2615 kamar yadda muka faɗa sabanin abinda a wasu suke gabatarwa a ƙasar nan sai muka ga cewa wannan din ma ba wa mama mafi ganganta albashi bane a magana ne na ta dan rage mara dadin saboda inda ma 2650 din ne babu abinda zai saya maka a ƙasar nan da ake maganan buhun shinkafa ana maganan kusan 70,000 zuwa sama da kuma yadda wutar lantarki duk da dai mun dakatar da wannan tsari na ƙarin kuma mun yi adawa mun nuna ba mu yadda ba ko ba za mu yadda da wannan ƙarin na gaira ba dalili da aka yi ma'aikata ba a kai da kuma wato shi kanshi kuɗaɗen makarantu na yara da kuma wato sauran al'abunan abubuwan more rayuwa a ƙasar nan.
A gashi ana hasashen a ranar 1 ga watan Mayu ake sa ran gwamnati kila ta iya sanar da wani ko wani ƙarin haske kan batun ƙarin albashi da sauransu. Ku me hasashen ku kuna ganin akwai haske a ranar 1 ga watan?
Babu maganan haske a ciki a tunda mu zancen da muke maka din nan abinda muka gabatar ko kuma ce maka muke hasashen a biya din har yanzu ba su ce mana ukun ba a kai. To saboda haka ba za mu yanke hukunci ba muna jira mu ji me za su ce kuma mu gani ya sabawa wato tsarinmu ko kuma abinda muke hasashen za su iya wato aiwatarwa wannan kuma ma'aikata ko in ce maka rana shi zai yanke wannan magana.
Akwai waɗanda ke cewa yawanci akwai wasu 'yan Najeriyan da ba ma'aikata ba kuma suna shan wahala ko da an yi batu na ƙarin albashi su wani abu kuke ganin don su ma ku ga kun tsaya musu an kare musu haƙƙinsu na wahalar da ake ciki?
Maganar gaskiya shine shi ma'aikaci shine ginshikin wato sauki na koma menene a ƙasa tunda idan gwamnati ta masa wato albashi mai kyau da wannan kudin zai shiga kasuwa in ma yan kasuwa ne ko kuma masu asana'a hannu da shauransu duk daga ma'aikatan ake samu kuma maganan tsadar rayuwar nan da kaji muke ta faɗa na a sauke farashin kaya a sauke wutar lantarki da shauransu ai muna yi ne saboda ƙasa gaba ɗaya ta amfana ba wai don ma'aikaci kadai ba saboda duk wannan kamar yadda na gaya maka dazu a tsadar rayuwar nan ya shafi kowa da kowa ne a rayuwa kuma kowa da kowa a Najeriya na daddana kudansa saboda rashin iya shugabanci da na ita gwamnatin da kuma wato a rashin ko in kula da ake wato al'umman ma Najeriya ba ma ma'aikata zalla ba saboda haka wannan babutuka da muke muna yi ne saukin ta samu kowa a Najeriya ba wai sai ma'aikaci ba.
Comrade Nasir Kabir sakataren tsare-tsare na ƙasa na kungiyar NLC kenan. Shirin daga Laraba kuke saurari daga nan Media Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so ta internet aminiya.ng ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma TuneIn Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos Jihar Filato akan mita 93.3 da Nas FM akan mita 89.9 a Yolan Jihar Adamawa. Da Badag Radio a Minan Jihar Neja akan mita 90.1 da Progress Radio a Jihar Gombe akan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5 da Haɗin Kai FM akan mita 108 a Maiduguri Jihar Borno da Alfijir Radio akan mita 91.5 a Katsinan Duku sai kuma ta trustradio.com.ng. Madalla, wasu na ganin ma'aikaci a matakin tarayya na da dama-dama wajen ci gaban aiki. Abinda ya sa muka so mu ji a matakin jiha wacce wainar ake tuyawa. Comrade Ayuba Suleiman shine shugaban kungiyar kwadago ta NLC a jihar Kaduna.
Gaskiya ma'aikata suna cikin wani hali na takurar rayuwa da kuma rashin jin daɗi dai haka saboda da yawa daga cikin mu ma'aikata yanzu ba ma iya biya ma kanmu buƙatu da mu da iyalanmu misali abin da ya shafi abincin ciyar da iyali, kuɗin haya, kuɗin makarantar yara, kuɗin motar zuwa aiki, asibitin iyali, warshin lafiya Hausana. Da sauran dai abubuwa kudin wuta, kudin ruwa, in ka tattara duka wayannan lalurori na rayuwa wanda abubuwa ne da ake bukatar su yau da gobe sun yi ma da ma'aikata wahala gaskiya saboda wannan ƙarin kudin man da aka cire tallafin mai ya sa komai ya ta'azzara da kuma wannan maganar dala-dala da ake ta yi sun sa rayuwa ta ta'azzara an shiga wani hali gaskiya dai. to shine a take shi.
Kamar za a iya cewa ya zaka bambanta tsakanin ranar ma'aikata ta wancan shekarar ta gabata zuwa yanzu cikin shekara daya ba za a iya nuna wani ci gaba da za a iya cewa ma'aikata sun samu ba?
To akwai ci gaba bakin gurgudu amma ci gaban ka duba yawan matsalolin sai ga ya kwashe. Misali yanzu kaman ma'aikatan gwamnatin tarayya da kungiyar kodogo ta matsa aka tattauna an sa mana ƙarin albashin na 35,000. To in ka duba wannan 35,000 din ka daura akan abin da ake karba na 30,000 kaga 65,000 kenan duka. To ai be yanzu shine kudin buhun shinkafa. Za a ci shinkafa ne ba za a dafa ba ba za a yi kaga da lalura. To saboda haka waɗannan ma gwamnatin jiha wannan tarayya da suka yi ƙari kenan. Wasu jihohi za a ga an ƙara 10,000 wasu 20,000 wasu ma har yanzu ba su samu ba. Kaga ana iya cewa an ɗan samu ci gaba kaɗan amma lalurar da take ta rayuwar ta fi ƙarfin wannan ci gaban da ake samu.
Kamar a matakin jihohi ya kuke fama da ma'aikata da kuma ƙila tsakaninsu da gwamnoni da gwarmayar da ake sha wanda wasu ƙila ka ce ba ma iya biyan albashin mafi ƙaranci?
To mu dai kaman kaga ba zan faɗi inda ba jiha na ba nan jihar Kaduna ba laifi ana biyan mu albashi a kan kari kuma mu dama jihar Kaduna tun wancan tsohuwar gwamnati ana biyan mu ƙarancin albashi na 30,000 sai dai ba mu samu wannan ƙari na 35,000 ko abin da ya sauka ba saboda halin da jihar mu take ciki na cewa gwamnatin da ta gabata ta ciwo bashin makudan kuɗi kuma an fara cire wannan kuɗin wato an fara jiha ta fara biyan wannan bashi ya kai matsayin da jiha yanzu albashin ma sai an nemi ciko ake samu a biya. To kaga wannan babban tarki ne kuma kaga an ka lura ma'aikata su ne kaman abin ya shafa kai tsaye tunda misali in aka ce ba albashi ya kaga daular a shiga wani hali hakan ya samu a ka jihar Kaduna ba a kai gaba mu wannan wacewa ɗin wato ƙarin albashi kamar yadda aka yi sauran jihohi ba amma dai ana biyan mu albashi a kan kare.
Yanzu za a iya cewa a wannan rana ta ranar ma'aikata da ake yi me kuke sa ran sanarwar da za a yi wadda kuma ko kuma a ce matakin da kuke ganin za a ɗauka wanda shine zai iya gyara rayuwar ma'aikaci ta mai daɗi?
Babban dai burin ma'aikata da abin da suke saurara su ji ba shine maganan yanke ƙarancin albashi na ƙasa. Na san kuna labari gwamnati ta kafa kwamiti mai sashi uku da turanci ana ce mai tripartite committee on minimum wage. Ana nan ana tattauna akan menene za a ba ma'aikata a matsayin ƙarancin albashi a ƙasar Najeriya. To wannan tattaunawa ta yi nisa amma ba a kai ga an gama ba. Amma su ma'aikata da za su zo su ji labari cewa nawa aka ƙara musu saboda ganin dokar ƙarancin albashi ta 2019 a ƙarshen watan nan ko ƙarshen watan da ta wuce ta gaban dokar ta tashi aiki dama shekara hudu take yi akwai buƙatar a yi sabon doka. Yana daga cikin aiki wannan kwamitin da suke tattauna magana wato shawa suke tattauna maganar ƙarancin albashi in sun gama za a mai da shi ya zama doka mai shigar ma shugaban ƙasa a kai ma majalisu su nasu ƙarin da tsari a kawo shugaban ƙasa ya sa hannu ta zama doka kenan. So kaga tunda ba a gama wannan ba zai wuya ma'aikata su samu labarin dai abin da suke so haka kamar zuwa gobe dai tunda kwamiti din da gwamnatin tarayya ta kafa ba su gama aikin su ba ba a ƙayyade ba tukuna an yarda cewa kaza shine ƙarancin albashi. Sai dai muna da labari ba mu san ko ya tabbata ba dai kamar cewa jihar Lagos ta na cewa ita za ta ba da 70,000 ko ta yi niyya ta ba da 70,000 ya zama ƙarancin albashi. Haka na gani a labarai kamar jihar Edo da jihar Benue suna wannan. Mu wannan kamar abin farin ciki ne amma yana ba mu tsoro saboda abin da muka sani tunda wannan doka ce ta ƙasa kuma shi harkar kodogo yana cikin sashin doka wadda gwamnatin tarayya ne kawai take da alfarma a kai wanda da turanci ake ce mishi exclusive legislative list ba hurumin gwamnatocin jihohi ba ne. So ganin wannan gwamnonin guda uku suna yanke 70,000 sai yana ba mu tsoron kaman ko shawarwari ne gwamnoni suka yi suke so gobe su faɗi cewa su 70,000 za su bada wanda kuma haka ya saba ma tsari na dokoki da yadda ake tafiyar da kodogo a duniya saboda gwamnatin tarayya ai ta kafa kwamiti da ta gama tattaunawa ba. ba hurumin kuma gwamnatin jiha bane ta ce ga karancin albashin da zata zata iya cewa gashi amma sai an samu na kasa tukuna wanda aka yadda da shi sannan sai jihohi su kuma wanda za su iya karawa akai su kara amma batun ba zai iya biyan kasa da haka ba.
Comrade Ayuba Suleiman shugaban kungiyar kwadago ta NLC a jihar Kaduna kenan. A wannan gaba na san mai saurare zai so yin yunkurin da hukumomi ke yi wajen inganta rayuwar ma'aikatan Najeriya. Mun yunkurin jin ta bakin kakakin ma'aikatar kwadago ta tarayya amma hakar mu bata cin ruwa ba. Sai dai fatan mu shine waɗannan koke-koke su kai ga kunnuwan da suka dace. Ma'aikata barka da wannan rana a Najeriya. To da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Kada ku manta za ku iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafin mu na internet amina.ng ko ta tashoshin FM a wasu garuruwa da biranen arewacin Najeriya da kuma trustradio.com.ng. Dan daukar nauyin shirin ko talla a tuntube mu a 0801-057-3735. A madadin abokan aiki Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga Media Trust.